Sashen Hausa na Amurka Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. Ga kanin labarai.
Yau ne ƴan kasar Chadi ke zaben shugaban kasa wanda ake sa ran shugaban da ke kan karagar mulki ya lashe. Haka ma a can kasar Peru, yau ne ƴan kasar ke zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda ake sa ran ai zagaye na biyu kayan a samu wanda ya nasara. A can kasashen Afghanistan da Pakistan ko an samu girgizan kasa mai nauyin gaske a babban biranen kasashen biyu.
To madalla, bayan da taitajen kafa yanzu kasar Benin ta yadda za ta tura wasu dakarunta su haɗu da sauran na kasashen yankin tafkin Chadi masu yaƙi da Boko Haram. Muna tafa da bayani, shugabannin addinai a Najeriya sun yi kiran da a samu ƙarin haɗin kai yayin da kuma a can wani gefe a yau ake gudanar da babban zaɓe a kasar Chadi. Za mu tafi Nijar inda wasu 'yan ƙasar ta Chadi suke kada ƙuri'unsu. A jihar Bauchi, wasu mata 'yan jam'iyyar APC sun koka, to amma shugaban reshen mata ta ce wannan matsala gama gari ce, ba wai jihar Bauchi kaɗai take shafa ba. Grace tana tafa da shirin bishara. Yanzu ga labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. A zaben da ake na shugaban kasa a kasar Chad yau Lahadi, ana sa ran shugaba Idris Deby ya lashe zaben wanda zai zama zagaye na biyar kenan yana cin zabe. Shugaba Deby, wanda ke takara da mutane 13, ya fara jan ragan mulkin kasar ne tun a cikin shekarar 1990 bayan da yake fadda gwamnati mai ci a wannan lokacin a juyin mulkin da ya yi. Daga lokacin da shugaba Deby ya kama mulkin kasar, an samu bunƙasa a fannin tattalin arziki. Kana tana cikin kasashen da take taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da ta addabi Najeriya da ma sauran sassan da ma wasu sassan Chadin. To sai dai kuma a waje ɗaya ba kowane ɗan ƙasar ne yake na'am da gwamnatin ta shugaba Idris Deby ba, domin ko cikin 'yan kwanakin nan an ta samun zanga-zangar nuna jinin ƙin gwamnatin, abinda 'yan sanda suka yi ta amfani da hayaƙi mai sa ƙwalla suna tarwatsa masu zanga-zangar. A cikin watan Fabrairu ne dai shugaba Deby ya yi alkawarin cewa idan aka sake ba shi dama zai dawo da tsarin nan na adadin da shugaba zai iya yi a kan karagar mulki wanda aka dakatar a cikin shekarar 2005. Haka ma a can kasar Peru, yau ne 'yan kasar ke zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda ake sa ran a yi zagaye na biyu kafin samun wanda ya yi nasara. Masu kula da al'amuran yau da kullum sun ce ga bisa dukkan alamu diyar tsohon shugaban kasar da aka ɗaure Alberto Fujimori ta taka rawar gani a zagayen farko na wannan zaben. Suka ce Keiko Fujimori za ta samu ƙuri'u masu yawa fiye da wanda ke biye da ita, sai dai kuma zai yi wahala ta lashe zaben idan an zo zagaye na biyu da ke buƙatar yawan ƙuri'u kai tsaye ga wanda zai iya cin zaɓe. Wata ƙungiya ta yi hasashen cewa Fujimori za ta iya samun kashi 35 na ɗaukacin ƙuri'un da za a kaɗa, yayin da mai bi mata Pedro Pablo Kuczynski zai samu kashi 21, sai kuma Veronica Mendoza ta samu kashi 20. Fujimori dai ta yi ta ƙoƙarin nisanta kanta da mulkin kama karya da aka zargi mahaifinta da yi lokacin mulkinsa a cikin shekarar 1990 zuwa 2000. Tsohon shugaba Fujimori ɗan shekaru 77 da haihuwa, an yanke masa hukuncin ɗauri ne na shekaru 25 domin samunsa da laifin take haƙƙin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ɗan kasashen Afghanistan da Pakistan ko an samu girgizan ƙasa ne mai nauyin gaske a babban biranen kasashen biyu. Sai dai kawo yanzu ba wani rahoto na irin ɓannar da wannan girgizan ƙasa ta yi a Kabul ko kuma Islamabad. Hukumar Safiyo ta nan Amurka ta ce girgizan ƙasan ya kai nauyin maki 6.6, kuma ya fi yawa ne a yankin guduman Hindu Kush na ƙasar Afghanistan, kuma ya yi zurfin kilomita 210. Hukumar ta ce sautari idan an samu irin wannan girgiza bai fayin ta'adi sosai ba. Haka kuma ana jin cewa wannan girgizan an ji shi a wasu sassan kudancin yankin Asiya. Yau Lahadi, kusan mutane 100 ne suka mutu kana wasu dama suka samu rauni daban-daban sakamakon wata gobara ta faru a wajen ibada a cikin jihar Carolina a na kasar India inda wannan gobarar da ta faru dubban mutane ne suka cincirindo domin kallon wasan wuta a matsayin bikin da aka saba yi a shekara-shekara wannan abu dai ya faru ne da misalin karfe 3 na dare yan awoyi kadan da fara wannan bikin wutan da ake yi kusa da wurin bautan nan da yake yankin Paravu a gundumar Kolan wanda ke kilomita 70 ne daga babban birnin jihar jami'ai suka ce wutan ta tashi ne lokacin da wuta ta fada akan abubuwan wasan wuta da aka jibge wuri daya wannan yayin dalilin fansamar wutan ta bazo suka ce nan take wurin ibadar ya kone kurmus kuma aka yi ta samun turmutsitsi abinda ya janyo mutane da dama suka samu rauni daban-daban dan majalisar nan wato Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat mai neman jam'iyyarsa ta tsaya da shi dan takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa a nan Amurka idan Allah ya kai mu yayin nasara da yar tazara a zaben da aka yi na fidda gwani a Wyoming Sanders ya samu galaba kan abokiyar karawarsa tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wanda ita ce suke fafatawa wannan shine nasara takwas da Sanders ya samu daga cikin tara wannan zai bashi damar rufe yar tazara da ita Hillary ta bashi wanda take da wakilai 219 sai dai ra'ayin jama'a na nuna cewa Sanders zai bi bayan Clinton ba da wani tazara mai yawa ba ko a cikin jihar ta na New York inda za a gudanar zaben nan da kwanaki 9 masu zuwa idan Allah ya kai mu yayin da jami'ar Republican ta kammala nata zabukan da zaben da aka yi a Colorado kuma Senator Ted Cruz na jihar Texas ne ya samu yawan kuru da wakilai 37 yanzu haka dai Cruz da gwamnatin jihar Ohio su ne ke biyar da Donald Trump kuma ko a jihar na New York wadda ita ce jihar shi Trump din
Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya. To madalla a bayan da ta jima tana jan kafa yanzu dai jamhuriyar Benin za ta tura sojojinta cikin rundunar haɗin gwiwa ta kasashen yankin tafkin Chadi da ke yakar ƴan Boko Haram ga Hassan Maina Kaina.
Kakakin rundunar kasashen da ke yaki da ƴan Boko Haram a yankin tafkin Chadi, Kanar Muhammad Dole ya min karin bayani.
Za a turo kashi na farko a cikin yawan sojojin da Benin ta alƙawarin za su turo nan Chadi.
To su dakarun Benin idan suka shigo nan cikin gamayyar sojojin tsaron yankin tafkin Chadi, wane rawa za su taka ne a cikin wannan runduna?
A cikin tsarin da aka yi na kowane runduna kamar ta daya da take a Mora a cikin kasar Borno take ta biyu a cikin kasar Chad take a Bakassa ta uku a Fada Nigeria ta hudu tana a Jifa Niger su dan za su zo ne domin aron headquarters ita multinational joint sannan kuma za ta ba da tsaro da kuma rakiyar ma'aikatan ba da agaji waɗanda za su je ayyukansu wajajen irin yan gudun hijira sannan kuma ita ce rundunar da za ta ba da ɗaukin na gaggawa ga kowace runduna da take Najeriya, Nijar, Kamaru da nan Chadi a lokacin da ake bukata. So ayyukan da za su yi kenan idan sun zo.
Kanar Muhammad Dole, kakakin rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƴan Boko Haram a kasashen yankin tafkin Chadi. Eya Commander Ahmed Tijani Babagamawa kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Haɗin kan wannan kasashe yana da muhimmanci a wannan yaƙi da ake da waɗannan mutane ƴan Boko Haram. In ka duba Chadi, Kamaru, Jar da Najeriya. So shi wannan Benin Republic shigowar su zai ƙara da karunmu ƙarfin gwiwa da haɗin kai domin a samu nasara akan cikin waɗannan mutane. Yadda muke boda da su. So su ma haɗo kansu su shigo cikin wannan tafiya zai taimaka. Ita Benin Republic tana ɗaya daga cikin kasashe wanda suka samu reno na Faransa. Saboda haka za a samu haɗin kai kwarai za a samu ci gaba yadda za a samu nasara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Najeriya.
Never fail to break your heart. Then you never.
To madalla gaida Hassan Maina kaina yayin da ke fama da tashi-tashi hankula masu nasaba da rikicin addini ko kuma na kabilanci a wasu jihohi a Najeriya yanzu haka wasu kungiyoyi sun dukufa wajen gangamin fadakar da al'umma muhimmancin zaman tare ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani daga Yola
a gashin wani taro da cibiyar ta gudanar a jihar Adama Arewa musu gabashin Najeriya shugabannin addini da kuma na al'umma suma bukaci gwamnatocin arewa ne da su tashi tsaye da farko dai ga shugaban kungiyar kiristocin Najeriya reshen jihar Adama Reverend Ag Moses
gwamnati na tare da na jihar gaba daya a sa komitin musamman wanda za su kawo suluhu da masarauta gaba dayanta a samu mutanen Narek ko interfaith da sauransu dai wanda su suna tare da jama'an su a yi suluhu sabili da zato da kuma tunanin banza da ya shiga ma mutane
shi ma jawabin sa mataimakin shugaban majalisar musulmi na jihar Adama Alhaji Gambojika na maganin fa dole ne a yi katun tarazo musamman ga yan siyasa da kuma shugabannin addini inda ma ya shawarci mahalarta taron
da farko abun da nake gani shine dole ne a sa tsoron Allah gaba da shugabanni musamman yan siyasa da kuma matasa idan an sa tsoron Allah gaba za a samu mafita abu na biyu dole mu koma kan karatun da addinan mu suka yi bayar domin duk addinan nan ba wanda yace ai tashi hankali ba addinin da yace aje ai kashe-kashe a kowanne dukiyar mutane ba addinin da ya fada ai haka
tun farko ma a jawabin sa Reverend Jesus Webb na cibiyar kawo fahimta juna yace za su ci gaba da wannan gangami domin kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista inda yace abin takeici ne ma yadda shugabannin addini a yanzu ke zama yan kungilar ta da fitina
su malaman addini suka zama yan kungilan takaddama idan kana so ai fitina ka ba su kalma za su fada abin da zai kawo darewa da batanci
ba dai kamala taron ba sai da su malima mai fa suka bada nasu gudumawa
sunana Muhammad Sani Isa limamin masallacin Wafu Road a can Kaduna sannan kuma director ne na shiga tsakani wato intervention a wata center cibiyar da ake kira Interfaith Mediation Center wato cibiyar sasanta takaddama da samar da fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a Kaduna mu maido da musulmi da kuma krista zuwa ga karantawa addinan nan namu da ke magana akan yafiya gafarta ma juna ko yafe ma juna da yi ma juna afuwa da kuma gyara
kuma da menene da in yi magana kan cewa zama lafiya yafe zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
hadakan mu dan fahimtar juna
zamu mun zo
gingimu mu bar su mu daina
zamu mun zo
yau mutum mu dan tattauna ne nufi na da sami yau fahimtar juna mu ba mu rabe ba
To kada shafa da cewar ana tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A yau ne ake gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Chadi. Wakilin Musulai Mummune Barma da ke Yamai ya ce ɗaruruwan 'yan Chadi da suke zaune a jamhuriyar Nijar su ma dai sun yi rajista kuma wasunsu sun fito a yau ɗin domin su jefa ƙuri'unsu a wannan zaben.
Daga cikin 'yan Chadi miliyan 6 da ke rubuce a kundin rajistar zaben kasar kimanin 250 ne suka yi rajista a nan Nijar. Dalili kenan da a yau 10 ga watan Afrilu suka hallara a ɗaya-ɗayan rumfar zaben da aka buɗe a ofishin jakadancin kasar Chadi a Yamai. Jakadan na kasar Chadi, Muhammad Nur Malai, shine ya kaddamar da wannan zabe.
C'est une fierté pour moi, à l'instar de tous les Chadiens.
yace ina farin cikin kada ƙuri'a ta kamar yadda abin yake a wurin sauran 'yan ƙasar mu na ciki da wajen ƙasa waɗanda a yau za su halarci rumfunan zaɓe domin kada nasu ƙuri'u kuma ina fatan a yi zaɓen nan cikin kwanciyar hankali da cikakken tsaro. Al'ummar Chad ta saba raba gardama tsakanin 'yan siyasa a demokuraɗiyance don haka ina fatan komai zai gudana salim alim. Na kuma tuntuɓi waɗanda suka zo kada ƙuri'a kamar wannan mata da ke cewa
j'ai une grande joie parce que il vient de faire une vote.
Na ji daɗi da na yi zaɓe saboda ina buƙatar samun canji a ƙasata. Ina fatan hakan zai taimaka a samu zaman lafiya a sami sasantawa tsakanin yankin arewa da na kudu. Shi kuwa wannan matashi cewa yake
je viens de voter mon candidat.
Na zabi dan takarar jam'iyyata, na saki hankina na dan kasa, saboda haka ina fatan dukkan 'yan kasar Chadi su fito su zabi wanda suka fi son ya shugabanci kasar Chadi a demokradiyance. Zaben na bana ya zo da sauye-sauye kamar su aiki da na'urar tantance masu kada ƙuri'a, saboda haka da 'yan adawa da masu goyon bayan jam'iyyar mai mulki kowa ya gamsu da wannan tsari. Wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne a farkin demokuraɗiyya ya samu a ƙasar Chadi. Shugaba Idris Deby Itno mai neman wani sabon wa'adin mulki a karo na biyar shi ake ganin zai lashe wannan zaɓe idan aka yi la'akari da yadda ake zarginsa da amfani da dukiyar ƙasa domin yakin zaɓe. Baya ga tsare 'yan adawa da ma jami'an fafutuka gabanin wannan zaɓe da ake ganin mataki ne na gurgunta duk wani yunkurin waɗanda ke ƙalubalantarsa a ƙasar ta Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, masu sauraro ga Grace Abdunan da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, Bishop Benjamin Kwashi, shugaban ɗarika Anglican na Jos Diocese, ya bakunci wannan shirin, inda kuma ya yi mana bayani kan ayyukan ibada a lokacin Easter, lokacin da Kristoci suke tunawa da mutuwa da kuma tashin Isa Almasihu. Yana bayani kan muhimmancin azumi a lokacin Easter ga masu bi lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau a hirar tasu da wakiliyarmu Zainab Babaji.
Wanda ya karbi Isa Almasihu ya yi wannan darasin, yadda Isa Almasihu ya yi nasara da mutuwa, ya yi nasara da shaitan, ya yi nasara da zunubi, hakan nan mai binsa ba zai ji tsoron shaitan kuma ba, ba zai ji tsoron mutuwa ba, ba zai kuma ji tsoron hukuncin Allah ba, don zai tsaya kan gaskiya. Ya riga ya samu ƴanci kubuta daga hannun Iblis, daga hannun mutuwa, daga kuma hannun ƙarya. Na uku, wanda ya amshi wayannan koyaswan, hakan nan kamar yadda Bulus ya faɗa a Filibiyawa sura ta biyu daga aya ta biyar, irin ɗaukakan da Allah ya yi ma Yesu Kristi domin Yesu ya kaskantar da kansa, ya ba da kansa, ya mutu, ya tashi, ya samu ɗaukaka, hakan nan duk wanda ya ba da kansa kamar yadda Yesu ya ba da kansa a zarafin Easter har ya yi rayuwa kamar haka, abinda Allah ya yi ma Yesu haka Allah zai masa. Shi ya sa muke koyaswa da irin iyayenmu na da abubuwan da suka yi, suka sadakar da kansu, suka gina mana makarantu da asibitoci, suka je suka taimaki marayu, suka taimaki nakasassu, suka bude idanun makafi kutare su, suna lura dai da mutane. Abinda Yesu ya yi kenan, hakan nan har wa yau duk wanda ya wannan ya nuna cewa ya amince da tashin Yesu daga matattu, kuma ya ba da kansa domin Allah ya more shi kamar haka.
To bayan an kammala wannan Easter, waɗanne ɗabi'u kake ganin kamar ya kamata Krista su duƙufa ga nunawa musamman ma a tsakanin waɗanda ba Krista ba?
Ba fa addini muke yi kawai ba, domin duk wanda ya rugumi wannan ban gaskiyan za a gani a rayuwanka. Ai su wanda ba Krista ba mutane ne kamanka, suna da jiki, suna da ido, suna da jini, suna gani. Idan ka fara kaunan wanda ba Krista ba, zai sani, zai gani, zai kuma fada ya ce wannan wani abu ta faru da shi wanda ina jin kaman ya fara tsoron Allah. To abinda Allah ke son ya gani kenan. Amma yanzu za a ce a kasar mu duk da yawan masu bi ana sata, ana ƙarya, ana toshiya, ana cin hanci, ana zalunci, ana zina. Duk wannan in bayan an gama Easter an koma kansa kuma ina amfani? Ai an yi ƙarya kenan. An yi aikin asha. Amma abin da Allah ke son gani daidai da abin da mutane suke son gani. Idan mutum da yayi Easter kuma ta zauna masa a jikinsa, ya karbi Isa Almasihu na gaske, addu'a abin da na faɗa din sai a fara gani a rayuwarsa. Zai taimaki mutane, zai yi jinƙai, zai yi tausayi, zai yi aikin ƙauna, zai bauta ma ƴan uwansa. Ba wai wawa bane fa, yana dai yi ne domin Allah, ba don mutum ba. Sai kaga duk waɗannan halayen suna yi ɗabi'un nan sai su zauna masa a jiki. Kai wannan ba baƙon magana bane, domin mun gani a gurin iyayenmu. Muna kan gani ma a rayuwar wasu har yau. Don haka ba abin da ta gagara bane, ba kuma abin da ruhun Allah bai iya yayi bane. Sai dai mu Krista yanzu mu bada kanmu domin Allah ya nuna kansa fara'a a cikin mutane, yana ana ganin mu.
Wani zai ce matsalan rayuwa musamman a nan ƙasar mu Najeriya ya kawo cin hanci da rashawa da sauran ɗabi'u waɗanda jama'a ko kuma Krista ma suna ganin kamar ba wani abun asha bane. Wace shawara kake da shi domin irin waɗannan?
Wancan hujja ne wanda ba ta da gindin zama, ba ta da karbi ga Allah ga mutum. Ina so in tabbatar ma duk masu sauraro, idan ka ɗauki gaskiya ka zauna kanta, ka rungumi bege na Allah da kuma ban gaskiya cikin Almasihu, ba talaucin da zai same ka. Duk mai gaskiya ba za ka samu miliyan ba, ba za ku kuma yi rashi ba. ‘Ya’yanka kuma za su zauna lafiya, kai ma za ka zauna lafiya. Don ɗaukan cewa yanayin zama ɗin nan ana koyi da duniya ne, Yesu kuma bai zo don mu yi koyi da duniya ba, Yesu ya zo ne don mu yi koyi da shi. Shi kuma ya riga ya yi alkawari, duk wanda ya bada gaskiya gare shi, ba zan yashe ku ba, ba zan bar ku ba, alkawarinsa kenan. Kuma ni na gani, na ga mai gadi mai ban gaskiya, ni nake biyan sa albashi. ‘Ya’yansa guda shida yau sun gama university. Na ga kuma masu rashawa da cin hanci, masu arziki kamar ‘ya’yansu guda shida duk ba mai kai ko ɗaya. Allah fa bai bi mu kowa bashi. Duk wanda ya gaskiya zaman gaskiya komai yanayin duniyan da yake, ba ma na Najeriya ba, ko da ina ne, a gama duk wani munafincin da aka yi. Mun ga Nuhu a Bible, ya yi zamansa, lokacinsa ma ba masu gaskiya, shi kaɗai ne mai gaskiya. Mun ga Titus a Bible, a Crete, duk maƙaryata ne, shi kaɗai ne mai gaskiya. Amma Allah baya bar bayinsa masu gaskiya su sha kunya. Don haka zama komai canjin Najeriya, in ka zauna da Allah, gaskiya na tabbatar mana kunya ta bar mu.
To Allah ƙara mana ban gaskiya da kuma zama fitila a duk inda muke. Nan kuma za mu sallama da baƙon namu, shugaban ɗarika Anglican na Jos Diocese Bishop Benjamin Kwashi. Sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinsa da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Caleb Getacho da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa bari salama Allah Uba. Da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To kada a shafa da cewa ana tare da sashen wasu na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro, Hausawa sukan ce kama da wani ba wani ba ne.
Allah
Ibra Ibrahim Alfa Ahmed
da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron Hilin Abari Yahuti
wanda ma sai kamar magana suka ce shike kawo rabon wani
da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba
waƙoƙi kala kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga India
Kuch tum bolo, kuch hum bole ya dolo.
Har zuwa Sudan.
Al baba ya janal baba, al baba ya janal baba. Ragabil jay, bari fire, duka wenu na jaya.
Balle kuma gida Niger da Nigeria.
Da kuma wakoki na Amerika da dumudumin su.
Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi.
A kasance da filin Abari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashin Hausa na muryar Amurka.
Filin Abari ya huce da rana.
Madalla tare da fatan za ka kasance da mu kafin mu karkare shirin ma wannan yammacin ga Ladan Ibrahim Ayawa ya kuma zai karanta mana labaran duniya amma wannan karin a takaici.
A yau zaben da ake na shugaban kasar Chadi yau Lahadi ana sa ran shugaba Idris Deby ya lashe zaben wanda zai zama zagaye na biyar kenan yana cin zaben. Shugaba Deby wanda ke takara da mutane 13 ya fara jan ragaman mulkin kasar ne tun a cikin shekarar 1990 bayan da yake fada gwamnati mai ci a wannan lokacin a juyin mulkin da yayi. Daga lokacin da shugaba Deby ya kama mulkin kasar an samu bunƙasa a fannin tattalin arziki. Kana tana cikin kasashen da ke taka rawar gani wajen yaki da kungiyar Boko Haram da ta addabi Najeriya da wasu sassan kasar ta Chadi. To sai dai kuma waje daya ba kowanne dan kasar ne ke na'am da gwamnatin ta shugaba Idris Deby ba domin ko ƴan kwanakin nan ta samu ana ta samun zanga-zangan kin jinin gwamnatin abinda yasa ƴan sanda suka ta amfani da hayaki mai sa kwalla suna tarwatsa masu zanga-zangan. Haka ma a can kasar Peru yau ne kasar ƴan kasar ke zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda ake sa ran a zagaye na biyu kafin a samu wanda ya nasara. Masu kula da al'amuran yau da kullun sun ce ga bisa dukkan alamu yar tsohon shugaban kasar da aka daure Alberto Fujimori da taka rawar gani a zagayen farko na wannan zaben. Suka ce Keiko Fujimori za ta samu kuri'u masu yawa fiye da wanda ke biye da ita sai dai kuma zai wahala ta lashe zabe zagayen na farko idan an zo zagayen na biyu domin ba za ta samu kuri'un kai tsaye da ake bukata ba. Wata kungiya ta yi hasashen cewa Fujimori za ta iya samun kashi 35 na daukacin kuri'un da za a kada yayin da mai bi mata Pedro Pablo zai samu kashi 21 sai kuma Veronica Mendoza ta samu kashi 20. Fujimori dai ta yi ta kokarin nisanta kanta da mulkin kama karya da aka zargi mahaifinta da yi lokacin mulkin sa a cikin shekarar 1990 zuwa shekara ta 2000. A can kasashen Afghanistan da Pakistan ko an samu girgizan kasa ne mai nauyin gaske a babban biranen kasashen biyu. Sai dai kawo yanzu ba wani rahoton irin bannar da wannan girgizan kasar ta yi a Kabul ko kuma Islamabad.
To a gaida Ladan masu sauraro da takardun labaran da muka zo ga karshen shirin ma wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu da karfe 6 na safe a gogon Najeriya da Niger za mu sake komowa amma kafin nan ana iya ci gaba da sauraron mu a shafukan mu na internet wato dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Kafin mu yi ban kwana ga dimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga Malam Isa gwamnati barin miya sai kallo tare da ƴan majalisar sa unguwar Jaki a Bauchin Yakubu, sai kuma gaisuwar Sani Muhammad Chindo, wato baban gida, tare da Babayo Jonka Bawa, dukkan su unguwar Karofin Madaki a Bauchin Yakubu. Da fatan kuna nan lafiya. Yanzu mu da dai saura aboka aiki musamman Lada Ibrahim Ayawa da Caleb Getachew wanda ya kula da aikin na wasa shirye-shirye, da ma injiniyan mu Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC, ke cewa mu huta lafiya.